Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dadon akan FM. Baya ga haka kuma za a iya sauraro akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Jummai Ali da Aliyu Mustafa daga nan birnin Washington DC muke fatar kun tashi lafiya. Ga kanan labarai a fara da su.
To, Rasha ta yi amfani da kujerarta ta Majalisar Ɗinkin Duniya wajen toshe wani yunkuri da aka yi na tsagaita wuta a yakin da ake a birnin Aleppo. Kwanaki kaɗan bayan da aka kada shugaban Gambia Yahya Jammeh a zaɓe, kotuna sun fara sakin fursunonin siyasa. Sabon shugaban Amurka da ke jiran gado Donald Trump kuma ya naɗa baƙin fata na farko a matsayin minista.
Kanin labarin kenan. Yau Talata 6 ga watan Disamban shekara ta 2016. Bayan kun gama jin labaran duniya, za mu leƙa dandalin sada zumunci na jam'iyyun siyasar ƙasar Ghana. Mu ga wainar da suke toyawa da yake gobe Laraba idan Allah ya kai mu, za a yi shugaban ƙasa da na wakilan majalisar dokokin ƙasar. A Najeriya kuma majalisar dattijai ta ce shugaba Buhari ya sake miƙa mata buƙatarsa ta neman cin bashin dala biliyan 30. Kada kuma a mance, kamar kowace ranar Talata za mu gabatar da tsaka mai wuya.
Jama'a barkanku da asuba. Rasha ta yi amfani da kujerarta ta naki a zauren kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya wajen toshe wani yunkurin da aka yi na samar da yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon kwanaki 7 domin a ba da damar shiga da kayan agaji a cikin garin Aleppo da ke can ƙasar Siriya, inda tarzomar da ake a wurin ta rutsa da ɗimbin mutanen wannan garin. Daga cikin ƙasashen da ke kan kwamitin dai, China ta goyi bayan matsayin na Rasha, Venezuela ta ƙi ta goyi baya, Angola kuma ta tsabbace gefe ɗaya ta ƙi ta saka kowace irin ƙuri'a. Da yake bayyana dalilinsa na ɗaukar wannan matsayin, jakadan Rasha a cikin Majalisar ta Ɗinkin Duniya Vitali Shurkin ya ce a irin wannan lokacin da ake bayarwa na tsagaita wuta ne a yi abokan gaba suke samun sirrin kutsawa su shiga da makamai da albarusai domin su ƙarfafa gwiwar mayaƙan nasu. Abin da ya ce kuma ƙarshenta mutane fararen hula ne abin zai fi yau aibu. Ha kuma jakadan na Rasha ya ce su ƙasashen da suka gabatar da buƙatar a tsagaita wutar, wato da Masar da New Zealand da sauransu, da Amurka da Faransa ne suke ingiza su.
Kwanaki kaɗan bayan da aka kada shugaban ƙasar Gambia Yahya Jammeh a zaɓen da aka yi a ƙasar, wata kotun ɗaukaka ƙara a ƙasarsa ta ba da umarnin a saki wani babban jigon 'yan adawa tare da wasu fursunonin siyasa 18 da ake tsare da su. Madugun 'yan adawar mai suna Usainu Dabo da sauran 'yan jam'iyyar adawa ta UDP dai an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 3-3 ne a watan Yulin da ya gabata, bayan da aka kama su a cikin wata zanga-zangar siyasa ta Lumana, inda suke buƙatar a yi sauye-sauye ga dokokin zaɓe na Gambia. Ganin abin da ya faru yanzu haka, wata jam'iyyar adawa ta Gambia ta fito tana kira da a saki ɗaukacin sauran dukkan fursunonin siyasan da ke tsara a ƙasar. Salihu Mbalo, ɗaya daga cikin jagabannin jam'iyyar GDC da ke da rassa a ƙasashen waje, ya yi kira a kan ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a irin su Amnesty da Human Rights Watch da su sa hannu don sako sauran mutanen da ake tsare a bisa dalilan siyasa.
To, a nan Amurka kuma sabon shugaba mai jiran gado Donald Trump ya zaɓi ɗaya daga cikin mutanen da suka yi gasa da shi ko takara a zaɓen fitar da gwani na jam'iyyarsa ta Republicans, Ben Carson, ya zama mishi sakatare ko kuma ministan ma'aikatar gidaje da raya birane na Amurka, ma'aikatar da a takaice ake kiranta HUD ko HUD. Carson, ɗan shekaru 65 da haihuwa, wanda likita ne da ya ritaya, baya da wata ƙwarewa a fasalin harkokin gidaje, to amma shi kansa ya rayu ne a cikin gidajen haya na gwamnati irin waɗanda wannan ma'aikatar da ake sanadan kamishi take kula da su. A can baya wasu shekaru da suka wuce ya sha suka lumirin aƙidar irin waɗannan gidajen gwamnatin da ya ce suna sa mutane na dogaro akan gwamnati maimakon kawunansu. rike cewa kwanda a rinka karfafa mutane hanyoyin da za su yi tsayawa kan kafafun dinsu. A lokacin da shi da Trump suka fara yaƙi neman zaɓen fitar da gwani na wanda zai tsaya wa jam'iyyar tasu ta Republicans a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaɓen da aka kammala, akwai lokacin da shi Ben Carson ɗin ya tsere wa Trump a farin jini wurin jama'a, to amma daga baya sai ta gomishin nasa ya fara yin rauni, abin da ya sa ƙarshenta dai ya fita daga takara. Carson dai shi ne baƙar fata na farko da Donald Trump ya gabatar da sunan shi a matsayin wanda yake son ya baiwa irin wannan muƙamin na minista.
Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tantance sojojin kiyaye zaman lafiya 41 da ake zargi da laifuffukan keta haddin mata a lokacin da suke bakin aiki a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Wani kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya mai suna Stephane Dujarric ya ce 25 daga cikin sojojin 'yan ƙasar Burundi ne, 16 kuma daga ƙasar Gabon suka fito, kuma dukkansu ana zargin su da aikata laifuffukan fyaɗe ne a tsakanin shekara ta 2014 da kuma shekara ta 2015. Jami'in ya ce hukuncin da za a yanke musu zai dogara ne daga ƙasashen na Gabon da kuma Burundi, waɗanda kuma ya ce ana son a ga sun ƙaddamar da gagarumin bincike a kan wannan al'amari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ɗauki kamar watanni 4 tana gudanar da nata bincike a kan wannan al'amari, kuma ta yi magana da mutane 139 kafin ta bayyana sunayen sojojin da abin ya shafa.
To, a ƙarshe, sabon kakakin ƙungiyar ISIS da aka naɗa yana kira a kamagowa bayan ƙungiyar a ko'ina suke a duniyar nan da cewa su tasirwa maƙiyan ƙungiyar su yi ta fatattakar su har kamar yadda ya ce sai sun ƙona wutar da ke ƙarƙashin ƙafafunsu. A cikin wani faifan da sashenta na watsa labarai na Al-Furqan ya sako, ISIS ta ba da sanarwar naɗa Abu Hassan Al-Muhajir a matsayin sabon kakakinta domin ya mai gurbin Abu Muhammad Al-Adnani, wanda wani harin Amurka ya kashe shi a kusa da garin Al-Bab na ƙasar Siriya a watan Agusta da ya wuce. A cikin faifan ne aka ji Al-Muhajir yana kira ga magoya bayan nasu da cewa su ƙaddara maƙiyan nasu a ko'ina suka same su, kuma ko da cikin kasuwanni ne ko kan hanya ko a cikin gidajen holewa da dai sauransu. Ha kuma a cikin jawabin da ya yi wa lakabi, za ku tuna abin da nake gaya muku, Al-Muhajir ya yi alkawarin cewa ƙungiyar tasu za ta kai sababbin hare-hare a kan ƙasashen Amurka da Rasha da nahiyar Turai da Iran da kuma Turkiya, wacce ta Turkiya ɗin ita ce fi suka a cikin jawabin nashi.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dattijan Najeriya ta amince shugaba Muhammadu Buhari ya sake kawo bukatar cin bashin dala biliyan 30. Wakilin sashen Hausa Madina Dauda na dauke da karin bayani.
Tun daga lokacin da shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya ce wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sake dawowa majalisar dattawa da buƙatar karɓan bashin dalar Amurka biliyan 30 ne ake ta sukan gwamnati da kuma tunanin sake salo wajen karɓo bashin. Wasu 'yan majalisar dai yana matuƙar buƙatar a sake tsarin da Buhari ya shimfiɗa na cin wannan bashi, yayin da wasu ke ra'ayin a yi watsi da al'amarin domin Najeriya tumbin giwa ce. Mai magana da yawun majalisar dattawa Aliyu Sabbi Abdullahi ya ce majalisar dattawan ce ta ce a dawo da ƙoƙon bara, ba shugaban majalisar dattawan shi kansa ba.
Gaskiyar magana ita ce majalisar dattijai ita ce ta dubi wannan al'amari ta yanke wannan hukunci. Shugaban ƙasarmu shugaba ne mai adalci wanda ya san zafin dukiyar jama'a, amma ho ba shi ne zai yi waɗannan ayyukan ba, mutane ne za su yi waɗannan ayyukan. Mutanen da za su yi waɗannan ayyukan kuwa idan har ba za su iya tantance su gaggaya mun abubuwan da za a yi ba, to ina muke da tabbas ɗin cewa ga al'amarin yadda su take. Ba zan so in san yaya waɗannan al'amarin za su samu sauƙi ga jama'anmu ba. Mun yarda cewa lallai za a iya yin rancen kuɗi, ai ba mun ce ba za a iya rancen kuɗi ba, saboda ko cikin kasafin 2016 akwai rance, kuma akwai rance na cikin gida da na waje.
Shi kuwa dan majalisar wakilai Jagaba Adam Jagaba ya ce tunda ba asusun gwamnati kudaden za su shiga ba, ya shi ma yayi na'am da ciwo bashin.
Cin bashin nan ne na guyi ba, ba shakka. Ba komai bane domin yanda aka zana yanda kudaden za su shigo kasan nan ba taban shi a Najeriya ba. Me nake nufi? Kudaden nan ba zai shiga asusun gwamnati ba. Ita bankin duniya in ta bada wannan kudi, in dan kwangila ya aiki bankin duniya kai tsaye za su biya shi. Ba za a dauko kudi a sa asusun gwamnati a zo a dibi kudin talaka ana wasa da shi ana sace sace ba. Tunda nike da kuma dan tarihi na karanta na kasan nan, ba a taba kalbi in wannan bashi wanda zai kasance da amfani ga talaka kamar na bashin ba. Sauran ana turawa gwamnati ne, a juyin gwamnati, asusun gwamnati, alubazarancin shiga, satai shiga, manyan barayin bayro su shiga su sace kudaden nan, ga zuwa karshe ba tsuntsu ba tarko.
Amma mai sharhi akan tattalin arziki Dr. Sadiq Umar Gombe ya ce Najeriya da ya tafi karfin a ingiza ta ciwo wani bashi domin tafiyar da ayyukanta na yau da kullun.
Maganan bashin nan da za a iya jinkiri da shi saboda hanyoyin da aka tottoshe na sama da fadi da babakere da yanda aka yi ainihin asusun shigan kudi guda ɗaya din nan ake samun rara na kudade da ake gudanarwa. Dan na tabbatar miki da ma ba irin waɗannan abubuwa ba. Wannan ayalin da ake ciki ma da sai an kokafe da shi. Kuma da ba a noma ba, a ce harkan tsaron nan ya ci gaba, to da duk inda aka yi noman nan da ba ra'ayi noma ba. So da ba a yi noma ba yanda ake sayan yanzu masara 10,000 wani abu. Ina tabbatar miki da ya ta kai 40-50 ma a ƙasar nan.
Bincike da na gudanar ya nuna cewa akwai takardu da dama na shawarwarin samo kudaden shiga daga cikin gida Najeriya da aka riga aka mika wa ofishin shugaban kasa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Madina. Za mu leƙa kasar Ghana inda aski ya zo gaban goshi ga zaben shugaban kasa da na wakilan majalisar dokokin kasar da za a yi gobe Laraba idan Allah ya kai mu. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makere ya leƙa dandalin sada zumunci na jam'iyyun da ake cewa Facebook da Turanci, inda ya samu tsaraba irin furucin da shugaban ƙasar John Dramani da sauran 'yan takara suke yi wajen yaƙin neman zaɓe. Za mu fara da jin furucin shugaba John Dramani.
Da albarkacin Allah tsakar kuma ga insha Allah mun yi ruwa ne mun ba mutane da yawa ruwa mu ba mu ce ba ka je ba muna kuriya ba don shi ba mu ba ka abin da ya kamata don mun san da mun duka an gane ne don shi muna raba ne ke kowa da kowa.
Shi ko kakakin dan takarar babban jam'iyyar hamayya ta NPP Nana Akufo Addo mai suna Mustapha Abdulhamid cewa yayi yana ganin ƴan Ghana suna da hurumin kawo canji a rayuwarsu a zaben na gobe Laraba 7 ga watan Disamba.
Ina so mutuna da mutane kaman politics ba addini bane. Bi mana in ka mutu ba tambayan ka wani party ne da kake ko wani party ne kake fo. An tambaye ka sallah da zaka da azumi da sauransu. Don shi politics, muna yin politics domin mu samu amfani a cikin duniyan nan. Ba yin politics, bayan politics, kana jin yunwa, ba ka da aiki, ba ka yi ka biya light bill, ba ka yi ka biya school fees, ba ka da kudin koko, da da diamond kana jeyan. Yan wayenmu musulmai, Allah na ce mana cikin Alkur'ani, wai ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayi'atin fa min nafsi. In alheri ya zo gare ku ya fito gani Allah ne, amma in damuwa ya kai ku wallahi ya fito da kanku ne. Alkur'ani bai yi karya.
A nasa bangare dai shugaban kasa John Dramani Mahama ya ce duk da irin ayyuka da suka yi sun san sarauta ta Allah ce.
Allah ke ba sarauta don shi kuma duka ana fari yin da ke sai ga ba da iko na ba, ba da ƙarfi na ba, ba da kyau na ba, aikin Allah ne.
da yake mai da martani kakakin na madugo ƴan adawa Mustafa Abdulhamid cewa yayi akwai wasu zasu zo muku suna kiran sunan Allah cewa shine ke bada sarauta amma kuwa a cikin alqur'ani Allah bai bada shugabanci ga azzalumai.
So when they come to you and they say Allahumma malik al-mulk, it is Allah who makes leaders. Tell them that in the Quran there is the condition for who a leader is. Leadership does not include a wrongdoer. Wallahi, mutane ne wallahi azzalumai. Azzalumai nace. Allah ya rusa mulki.
Wayannan muryoyin yaki neman zabe da muka dauko daga shafukan zumunta na jam'iyyun siyasar na tabbatar da irin kaimi da jam'iyyun siyasar suka kara a yakin neman zaben. Amma duk da irin wayannan fade-fade masu fashin baki sun ce masu kada ƙuri'a a Ghana sun riga sun yanke wa kansu inda za su ba da ƙuri'un nasu.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin me yasa ne har yanzu Majalisar Dattijan Najeriya bata tabbatar da Malam Ibrahim Magu bisa mukamin shugaban hukumar EFCC ba? A kasance da mu a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu domin jin bayani. A halin yanzu kuwa lokaci yayi da zamu gabatar da tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. To in Allah ya yarda kuma komai ya tafi daidai, gobe ake babban zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki a kasar Ghana.
Sunana Ibrahim Mukaila. Zaben da zamu doke shinga ya zama zaben da za a zo shi one touch ne, ba zuwa sakai ba. Saboda in ka duba wonsu ababe da lokaci, babanmu Nana Ado ya samu 50 plus dun election bai kai ba. Saboda ko da gani ma ka gani bambanci ya zo cikin kasa. Even ma waɗanda suka maima NDC baya suka ce in ba NDC ba wani ba wani party ko ba wani government ne zai rika girga. To yanzu su don kai suka yi fito in fito su rika makasan domin suna fight na Nana Ado ezo rika musu geringa ezo ko wai samu kwancin hankali.
Oh ni suna na Faisal namu ni kurun jama'a dole ne a bashi chance shi na second one ga kuma domin abinda yayi within 4 years in first term shi gare wallahi yayi haiki sosai ce sa mu muna roka a kuma bashi second term shi saboda aikin da yake cikin yake yi Allah ya da ya kare wadannan aiki da wanda ke gaba zai yi insha Allah. To ubangiji Allah ya sa jama'a ya samu nasaran 2016 ga Allah ya bashi sa da rabo yazo ya continue bar Ghana jama'a kara ko chika.
To bayan abin da ya faru a Burtaniya da shirin fitarta daga Turai wato shirin na Brexit da kuma zaɓuɓɓukan da aka gudanar a Najeriya da Amurka da Gambia, yanzu harkar zaɓe ta zama wani abin da ba ta da tabbas kuma komai yana iya faruwa hange ko hasashen sakamakon zaɓe yanzu ya fara ƴar wuya. Ko cikin makon nan mun ji wasu ƴan Nijeriyan suna kallon abin da ke faruwa suna cewa su ma ai kawai lokaci suke jira su ba da mamaki.
In kalo Najeriya duk yana da wani sun ga makankar gwamnati sanu dangu su annabi muna nan za mu mai layi na abin zai ja'i.
Idan kana bin shirin nan na tsaka mai wuya ka ji mummun ƴan kwanaki muna gudanar da muhawara na jin ra'ayoyin ƴan Ghana akan wannan zaben da za su yi gobe. Yanzu dai jam'iyyu bako ne aka yarda wasu tsaye da ƴan takara a zaben, akwai kuma wasu jam'iyyu da aka hana irin su PNC, PPP da NDP wanda kuma suke zargin cewa jam'iyya mai mulki tana wasu kulle-kulle ko wasa da hankalinsu. To shi yasa yau da yake jajibirin zaɓen ne kuma a muharar da muke sauraro tsakanin Yusuf Jaja wanda ko bayan zamansa ɗan takara a wannan zaɓe na zuwa majalisar dokoki shi ƙanin shugaban Ghana ne yanzu ɗin ne John Dramani Mahammad da kuma shi jigon ƴan adawa na jam'iyyar MPP wato ambasada Shu'aibu Musa Sharif tsohon jakadan ita Ghana ɗin a ƙasar Gini. Za mu tashi ne da maganar wannan kulleliyar da ake cewa ana yi tsakanin hukumar zaɓe da jam'iyyar da ke mulki ta NDC. Muke tambayar shi Alhaji Sharif. Alhaji Sharif, me yasa kuke zargin jam'iyyar NDC da cewa tana wani kulle-kulle a tsakaninta da hukumar zaɓe?
Gaskiya sha'anin zaɓe ai da muka je court da aka ga zaɓen na aka kalli zaɓen ne ya tafi aka je aka yi maganar ƙara ainihin kotun ƙasa. Babban kotu kasa watan Supreme Court ai ta bada a umarni abubuwan da ya kamata a yi gyare-gyare a ciki domin yau in ai zabe ka gani aka counting over voting kamar mutane 100 ne aka reasons a police station shi aka yi zabe wurin 100 nan shi aka samu kamar cewa mutane 90 ko 80 ko 80 suka zo suka yi suka jefa kuri'a a wannan mazaban. To amma da aka zo aka kidaya shi aka samu kaman muta aka samu vote wurin ya ga kaman 110 kaga an yi over voting wurin.
Da yake ce understanding over voting ka yana kasa sosai, ya kamata ka gane abin da ake nufi da over voting. Yan kure
kace me
abin da nake nufi over voting nan then vice presidential candidate is Dr. Mahmoud Bawumia.
Over voting
muna ta ma dai zo ka muna wani tangible excuse ne abin da ke cikin ni
tangible excuse ba mana to ai da wurin wanda zai ko da suka ce kamar su ma na duba a gyara wannan abubuwan nan duka. To ina cikin wannan da mu muke matsa wannan reforms din da ya kamata a mata a yi shi ba su implemented. To shi ne muke matsa mu ce da kamata a mata a yi wannan reforms din duka a gyara su. To wannan ne ake diwa gira shi muke ce in mun zo ga ba ku barin mu ganin ku kuma abinda court suka ce ai wannan reform ne shi ku kyale ba ku son ai wannan magana. Kwanan kwanan ga ai an zo ana so a ce kamar wai za a bada mun samu matsala lokacin in aka yi ana transmission wai za a yi transmission resource muka ce a'a in za a yi a buɗe a gaya ma kowa an zo ana so a ba wasu company wai za su yi transmission resource nan suna kaiwa wani stronghold muka ce ba mu yadda. To duk bisa ɗin za su support shi sun yarda da wannan abin. To an ga dole mu ma mu ɗan kuwata amma kawai ga an fara yin abin da gashi da aka yi magana yake electoral commission ta janye duk bisa ta janye wannan abin.
Amma lasharin ko kuna da me yasa kuka nuna kamar ba ku ji daɗi da aka naɗa sabuwar shugabar hukumar zaben nan ba kamar kuna da wani tsoro ko wani fargaba?
Mu dai partin ba ce ba ce daɗi da aka naɗa zaben. Na san jama'a kowa da irin maganganun shi da yake yi amma mu partin mu dai ba ta nan cewa kamar ba ta ji daɗi ba saboda me mace ce suka bata. Ba wani party matsayin mu na party na jam'iyyar NPP ba ta nuna cewa kaman ba ta ji daɗi ba ga bata wannan abin ba wani ba inda wannan party mu yi wannan magana. Ta tantance a bata
an bata shi ne ke wannan magana ne wannan mulki ne da Japan. Kuna Japan is a financier a member of parliament ne na NPP kuma ina cikin wadanda ke taimaka NPP da arziki. Kuna Japan ya fito ya ce matan nan ana amfani da ita ne yasa aka bata wannan sarauta.
Wannan yake gani a Japan gaskiya MP na a Japan wannan maganar shi ne shi yau maganar shi kuma ya zo ya apologize.
Saboda haka Alan Shari ba ku da wani tsoro na cewa zaben nan za a yi shi cikin adalci.
Kamar maganar da take nake ai kwana-kwanin ga da za su je su launch manifesto su ai sun dogo akwati a dakan dawa suna yawo da shi wai ga nan abin da ai shekarun ne fatin sun zo suna magana su ma suna apologize.
Yawa na ji daɗi da ka kawo maganar manifesto din nan don na san na ji cewa kuna zarge su da cewa wasu sun sace manifesto din ku suna amfani da shi ko?
Ai a kullum abin da suke yi mu ba mu lancin shi da muka ce.
Malam Yusuf NDC tana amfani da manifesto din NPP ne? Malam Yusuf, mutanen NPP suna zargin cewa manifesto ɗinsu ne kuka sace shi kuna amfani da abin da ke cikin shi ba naku ba.
La yamin dadi ka kawo wannan magana yan kuri ka saurare ni minti ko da daya ne. Mu manifesto shi ne ni ka fito da abin da zake ka yi ma mutanen Ghana in Allah aka baka sarauta. Kamar 7-2 kenan muka tayi sunya ne muka tayi muka fito da manifesto mu. Muna magana ga NPP ba su fito da manifesto su ba su. Ya da a yi ka ce mu naku ne muka sata muka zo muna fadewa. Abin da naku bai fito ba su. Mu muka fito da namu farko kuna ce kamar me naku muka zo muka sata. Amma ka lura ran da muka zo muka fito da namu na farko washe gare su yan adawa su yi press conference. Suka ce manifesto mu ba komai cikin manifesto mu shara ne. Wanga manifesto bai kai koina. Don bai da amfani sai muka ce a one double standard ke ga yau kun yi press conference kun ce manifesto mu bai da amfani ba komai ciki kar gani su kalli wannan manifesto ku na kuma ku zo ku ce kuma a manifesto ku ne muka kwace muka zo muka ba gani a in mu doke shi in manifesto ku ne muka kwace muka zo muka ba a ce kuma manifesto ku ba ko a ce ba ku rabin da ku zo ku fito magani yake nan ina mai kun fahimce ni.
Ne kware na fahimta Alan Sharif abin da ya faru kenan
batun manifesto da ake yi ba batun manifesto yanzu bane yanzu da suka ci daga aka zo kuce muka ce ba mu launching manifesto mu domin kowace shekara an muka yi sai su zo abin da kai shine kamar irin lokacin kuce mai free senior high school dan ubar yara su je secondary school kyauta ba su sai ba mu iya mu yi suka matsa mu suka takura mu gwada mu su kan da zamu yi wannan abin muka zo mu gwada aka wayi gari suka zo tare. Shin kuce in dai haka zan nemi ma bana ba za mu launch manifesto mu ba sai sun yi haji ba mutum su saka manifesto ba ba za mu lance yanzu da muka zo to ciki suna magana mai muka zo in ka ga shi flag bearer mu wanda ke rike da tutan mu na adiran ku akufa to in je ina magana to ciki manifesto guda guda na fadowa yace ya zo yayi ko wani village ko kuma cikin arewacin mu na ya musu ai musu kaman dam na harkar noma da sauransu kuma kowane district kowane abin nan an yi kuma ya sunan shi masana'antu a kowane karaman hukuma na kasan duka wanda yana cikin abubuwan da muka fara faɗi to shine shi ma yanzu ana cikin wannan magana kamar su lunch ma shi president ne je Cape Coast yana cewa kamar wasu kuma kowane gida ya ba su mita guda 1 meter 1 house ko 1 meter 1 room ne zai bayar
malamin su abin ya baka dariya ne
ya ina ya samu wannan wajen 1 meter 1 house ko 1 meter 1 room da president ce yaje yaji ya abin ina ji wannan talma na 1 village wanda kuma ya fara wa abin nan
to ina zo da shi da bari inje na kagare inje abin da ya bayo shi Yusuf Dariya game da wannan maganar naka
abin da yake fadi wanga wallahi alhaji ina gane kake kasa kuma abin da yake fadi ga bashi bane san goba batun manifesto shekaran ga ke fadi wa ba batun mi muke yi batun da suke ce mun saka manifesto su communication director su akumiya yace ya read abin da communication director na campaigns ya fadi we mun saka manifesto su abin da su fadi we photocopy ma muka yi abin communication guda kanji ya fadi sai ka zo ka zama ko kana fadi wani abu daban ba na shekaran gaba wani shekaru da ya wuce ba.
To bari mu je ga wani batu daban sauran abubuwa da kalilan kafin mu kammala fira nan mun magana sha'anin tsaro Malam Yusuf naji mutanen suna zargin ku game da batun harkar tsaro musamman kawo yan Guantanamo Bay din nan fursunonin nan da aka dauko daga Guantanamo Bay aka kawo aka zube su a cikin Ghana na tabbata ka ji wannan magana din wanda yake nuna cewa mutane suna da shakku ko za ku iya daukar matakan tsaron Ghana musamman idan aka duba abubuwan da suke faruwa yanzu a cikin kasashen mu na Afirka me zaka ce kan wannan to a gai sheku za mu tsaya nan sai mun dawo da shirin mu na gaba wanda kuma shine na ƙarshe kan wannan zabi na Ghana muna son mu sanar da ku cewa idan Allah ya sa mun gama da wannan muhawara ta Ghana za mu sake cillawa zuwa Najeriya ne mu fara duba rikicin cikin gida na jam'iyya mai mulki ta APC.
So su wani sun ka dage sun kai ayyukan nan kowa ya san cewa duk wani babban mutum da aka ce yau ana rigima da shi wanda ya ba da gudunmuwa wurin Jawar Muhammadu Buhari a campaign din shi za a ce yana fushi ne ba dan komai ba saboda ba a ba shi kaza ba. Sannan babban abin ciwo a ko inda zaune suke ma a zahir election din guduwa sun kai sun ka bar Najeriya da su da iyalan sun ga gudu sun ka kai kasar waje amma yau suke da manyan mukamai a cikin wannan gwamnati wallahi nace maka what time inbox ta turo ma Facebook ta ga hoto na Jamal Muhammad ta mai inbox ta ce wallahi baban su yanzu duk ba sa makaranta saboda baban su ya wahala da kansu akan wannan shugaban kasa banda wanda aka kawo mana report sun mutu saboda wahala ta rayuwa akwai ne su ga sun ga mai suka ce su za su fara za su yi report za su yi daga wannan party ne wannan party su kuma
to sai jira zuwan wannan shiri yanzu dai muna godiya ga bakin mu na can Ghana din wato ambassador Shu'abu Sharif na jam'iyyar Adawa ta MPP da kuma Yusuf Jaja na jam'iyyar NDC mai mulki a kuma muna godiya wa babu ya kuma makeri ma'aikacin mu kan taimakon da ya bayar wajen hada shirin nan a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sakwato a Washington DC
kafin mu sallama ga takaitattun labarai.
To Rasha ta amfani da tasirin ta a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ta toshe rungurin da aka yi na samar da yarjejeniya na tsagaita wuta na tsawon kwanaki kamar 7 domin a bada damar shiga da kan agaji a garin Aleppo da ke ƙasar Syria wanda ta zo da aiki a can ta ritsa da mutane da yawa da ke garin. Ƙasashen da suka baiwa Rasha ɗin goyon baya sun haɗa da China amma akwai su Venezuela da wasu goyon baya ba da kuma Angola da suka koma gefe ɗaya suka ƙi jefa kowane irin ƙuri'a. Kwanaki kaɗan bayan da aka kada shugaban ƙasar Gambia ya jami a zaben da aka yi kwanan na ƙasar shi wata kotun ɗaukaka ƙara ta ba da umarnin a saki wani babban jigo na 'yan adawa tare da wasu fursunonin siyasa su 18 da ake tsare da su madugoyin adawar mai suna Usainu Darbo da sauran 'yan jam'iyyar adawa ta UDP dai an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 3-3 ne tun a watan Yulin da ya gabata bayan da aka same su cikin wata zanga-zanga siyasa ta lumana inda suke neman a yi sauyi ga dokokin zaɓe na Gambia din.
Masu sauraro ƙarshen shirinmu na yanzu kenan sai kuma da misalin ƙarfe 8 na safe a agogon Najeriya idan Allah ya kai mu za mu sake dawowa. A lokacin za ku ji halin da ake ciki a jihar Yobe ta fuskar zaman lafiya daga bakin marafin Macina. A halin yanzu kuwa Jummai Ali a madadin sauran abokan aiki nake cewa sai an jima.